Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 8 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ada iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Aliyu. Za mu gabatar muku da shirinmu na warhaka. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Fadarar shugaban Amurka ta White House ta kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta binciki irin rawar da Iran take takawa a rikici da ake a kasar Yemen. Shugaban Amurka ya isa Beijing a yau Laraba ziyararsa ta farko a matsayinsa na shugaban Amurka a kasar da ya saka wa ido a zamanin yakin neman zabe. Jam'iyyar Democrat ta samu ta 10 a zaben gwamnoni da aka yi Talata a nan Amurka.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wasu ƴan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kai hari akan wasu matafiya a karamar hukumar Yom a jihar Plateau kuma sun kashe mutane 8. To ko wani hali ake ciki a wannan yanki?
Mutanen gari duk sun fito wuri ya rude gaba daya, mata na kuka, samari suna fata rai abin da yake faruwa cewa su kan zaman su a wurin ba tsaro.
Wani kwamitin tsaro a jamhuriyar Niger karkashin shirin SGI na Amurka ya sake duban dabarun farma yaki da ta'addanci da ake yi a cikin kasar. Captain Umar Adam shine kakakin kwamitin kakakin na kwamitin tsaro kuma ga batun da yake fadi.
Ka san wataran kana da kayan ma in baka da tsari abun bai zuwa yanda ya kamata. To suna da experience da yawa bisa harkar yaki da an ta'adda. Wannan experience din ita ma muna santa.
Bayan haka kuma za mu kawo muku fashin baki da Bashirar Muhammad Achida na tsangayar tattalin arziki a Jami'ar Sokoto akan kasafin kuɗi na shekarar 2018 da shugaban Najeriya ya gabatarwa majalisun ƙasar. Bayan haka Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago. Sai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta binciki irin rawar da Iran take takawa a rikicin da ake yi a kasar Yemen. Tana zargin Iran din da assasa rikicin domin ta ƙara fara da burinta na mamaya a yankin. Gawar Amurka Saudiya ta zargi wato Iran da samar da makamai ga ƴan tawayen Houthi ciki har da makami mai linzami da Saudiya ta tare bayan da aka auna tashar jirgin samanta da ke birnin Riyadh. Saudiya ce jagorar gamayyar rundunar taron dangi da ke fafatawa da ƴan tawayen na Houthi a zaman goyon bayan ta gwamnatin ƙasar ta Yemen har ta faɗa a farkon makon cewa matakin na Iran ana iya kallonsa a zaman ayyana yaƙi a kanta. Sanarwar da fadar shugabanta Amurka ta bayar a yau Laraba ta bayyana goyon baya ƙasar Saudiya da wasu ƙawayenta a yankin. Tana mai cewa Iran ta keta haramcin da Majalisar Dinkin Duniya ta mata na rarraba makamai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Beijing yau Laraba a ziyararsa ta farko a matsayinsa na shugaban Amurka. Kasar da ya saka wa ido da galibi ke kallo mara kyau a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan Amurka. Batun cinikayya shine jigo akan ajandarsa da kuma batun Koriya ta Arewa. Jami'an fadar White House suka ce shugaban na Amurka yana da niyyar matsawa China lamba, kawar Koriya ta Arewa kuma babban abokiyar cinikayyar China. Ta haura ta hurawa Koriya ta Arewa wuta ta yi watsi da shirin nukliyanta wanda shine jigo a jawabin da ya gabatar a majalisar dokokin Koriya ta Kudu sa'o'i kamin ya tashi zuwa China. A jawabin da shugaba Trump ya yi ya yi kira da kakkausar lafazi ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kakkaɓe hannayensa akan mallakar makaman nukuliya domin ya sami damar hawan kan tsiradi mai kyau. Mr. Trump ya gargaɗi Koriya ta Arewa kada ta gwada ko kuma ta rena matsayarmu, za mu ƙare tsaronmu da ci gabanmu da kuma 'yancin walwalarmu.
Har yanzu dai a nan Amurka jam'iyyar Democrat ta samu nasarori a zaben gwamnoni da aka yi jiya Talata. Ɗan jam'iyyar Democrat Ralph Norman ya samu nasara a zaben gwamnan jihar Virginia zaben da babu tabbas kan makomarsa. Ya doke dan jami'ar Republican Ed Gillespie a zaben da zai mai gurubin gwamnan jihar dan Democrat Terry McAuliffe mai barin gado. Notam wanda halin yanzu shine mataimakin gwamnan jihar ta Virginia yana kan gaba a yawancin kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kamun abokin takararsa Ed Gillespie ya fara tallace-tallace kafofin yada labarai inda yake sukar Notam kan batutuwa da suka hada da yan banga batun bakin haure da kuma kare mutum-mutumi a zaman kayan tarihi. Shugaban Amurka Donald Trump wanda halin yanzu yake ziyarar aiki a kasar Asia ya bayyana goyon baya ga Gillespie a jiya Talata ta shafin Twitter, amma nan da nan ya canza lafasi da Gillespie ya fadi. Yana cewa ta shafin na Twitter, Ed Gillespie ya yi aiki tukuru amma dai bai rungume ni ni Donald Trump da batutuwa da nake goyon bayan su ba. Haka nan a jihar New Jersey ma dan jam'iyyar Democrat Phil Murphy, kamar yadda aka zata, ya doke mataimakiyar gwamnan jihar ta New Jersey Kim Guadagno a takarar da aka zabi wanda zai mai gurbin gwamnan jihar da Republican mai barin gado Chris Christie.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Myanmar ta ce sukar da Majalisar Dinkin Duniya take yi wa kasar akan yadda take tafiyar da batun ƴan gudun hijira na Rohingya zai yi matukar illa ga shawarwari da makwabciyarta Bangladesh kan yunkurin sake maida ƴan gudun hijiran su duba wato su 600 da suka tsallaka akan iyaka suka shiga kasar domin kaucewa matakan murkushe su da sojojin Myanmar suke yi. A ranar Litinin, kwamitin sulhun na Majalisar Dinkin Duniya a cikin wata sanarwa da ya bayar ya bayyana matukar damuwa akan rahotanni da suke nuna wato ƙasa ko kuma ƙasar na keta yancin bil'adama da sojoji suke yi a Rakhine. Daga nan ne kuma ta kira ga gwamnatin da ta taka wa sojojin taburki. Ofishin Aung San Suu Kyi wacce ita ce shugaban ƙasar ya fitar da sanarwa Laraban nan a zaman martani, yana cewa wato kwamitin sulhun ya yi watsi da cewa matsaloli da Myanmar da Bangladesh ke fuskanta ba za a walwale su ne kadai ta shawarwari tsakanin kasashen biyu ba.
A Kamaru an kai hari aka kashe jaman tsaron kasar uku da ake kira gendarmerie cikin makon nan, mataki da masana suke cewa yana ƙara rurutu rikici a yankin kasar masu magana da harshen Turancin Ingila. A daidai lokacin da rikici tsakanin yankunan da gwamnatin tsakiya ya ta samma cika shekara ɗaya. Kamar yadda Moki Edwin wanda ya aiko da wannan rahoto ga muryar Amurka ya ce kakakin gwamnatin Kamaru Isa Chiroma ya ce jiya Talata ne wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne bane suka kai wa jaman tsaro biyu a garin Baminda da ke arewa maso yammacin kasar hari suka kashe su. An aikata wannan kisan ne ƙasa da kwana ɗaya bayan da aka harbe aka kashe wani jami'in tsaro a wani gari da ake kira Jakiri da ke arewa maso yammaci.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wasu ƴan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kashe mutane 8 a wani harin kwantan bauna da suka kai wa wasu matafiya da suka fito cin kasuwanci daga kasuwar Makira. Maharanje sun kai wannan hari ne a karamar hukumar Riyom a jihar Plateau. Ga wakilinmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Rundunar tsaro a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 8 a wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai kan wasu matafiya a ƙauyen Diyan da ke yankin Rim a ƙaramar hukumar Riyom da ke nan jihar Plateau. Bayanai sun nuna da cewa maharan sun yi kwanton ɓauna ne kan matafiyan a yayin da suke dawowa daga kasuwar Makera a daren jiya Talata. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau Captain Umar Adam ya tabbatar mun da aukuwar lamarin.
To akalla dai mutane kaman guda 8 aka kashe ke kuma to da suka mutu a nan wajen mataki ke kuma kusan guda ina jin kudi ne ko 5 ba da sojojin mu suka dauke su suka kai su an gubi su babu wani sojan mu da yake na hannuwa cikin wannan su kiran zaka yi suka ji sai su kai da mutu amma kuma menene kafin su ci wannan mutane sun za su tattafa amma na san yana iya faruwa tunda menene ba su ba su
gurin kun samar da tsaro a wurin?
Mun samar da tsaro sosai saboda menene akwai wasu special operation force suna shiga cikin wannan daji suna patrol.
Shiko John Daliop Haruna yace zuwa lokacin da nake magana da shi akwai gawar mutane tara, wasu kuma da suka samu raunuka ana yi musu jinya a asibiti.
Matasa kusan su 10 a cikin motar da wasu sun shiga boat domin ba mota zuwa kauyen. Sun zo zan soke wani passenger a gare kamin a shigare, sai suka je harbi. Kamin su sani ba mutane sun fado a kansu. To yanzu haka da nake magana da ke duka gawar ke tara ba kasa yanzu.
To amma wani yanayi yake ciki a wurin?
Mutanen gari duk sun fito wuri ya rude gaba kidaya, mata na kuka, samari suna fata rai abin da yake faruwa cewa su kan zaman su a wurin ba tsaro.
Daga can yankin Awe da ke jihar Nasarawa ma an samu asarar rayuka a wata arangama tsakanin makiyaya da manoma, kamar yadda shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya shaida mun.
Wadansu matasan Fulani ne suka tafi kiwo, sun tambaya mai gonan cewa za su shiga wannan wurin kiwon, sai sabani ya hada su da wannan mai gonan, wanda sai suka yi fada a gonan. Sun jima mai gonan shi ma yara Fulani guda biyu aka ji musu ciwo, aka dauko su dukan su uku aka kawo su asibiti na Awe. Sai matasan gari gabaki daya sai suka ce su musu yadda a yi ma waɗannan yaran Fulani magani ba, abinda ya kawo rigimar kenan. Aka kashe mutum biyu. Alhamdulillahi mun iya kokarin mu tabbatar cewa mun ga ma mutanen mu gabaki daya su kwantar da hankalin su.
Shi ko ma dakin Awe Alhaji Adamu Salihu yace suna kokarin sasanta al'ummomin.
Ya umuce mu da mu tafi wannan wurare mu tsare yara kansu aikata wani abu. Sai yanzu magana na yi da kinan na zaga gari ne.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. A jamhuriyar Niger kuwa wani committee tsaro ne a na kasar da ke aiki karkashin Security Governance Initiative na Amurka ya sake duban dabaru na tinkarar barazanar tsaro a kasar. Ga Salamu Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Waiwaye akan ayyukan da kwamitin tsaro na Security Governance Initiative SGI ya gudanar a fannin yaƙi da ta'addanci a tsawon watanni 6 da suka shige a nan Niger domin tantance ta inda za a sake bullowa wannan matsala, su ne abubuwan da kusoshin sha'anin tsaron wannan ƙasa suka tantauna a kansu da wasu takwarorinsu na Amurka. In ji kakakin wannan kwamiti Kanal Mustapha Ledri.
Ka san wataran kana da kayan ma in baka da tsari abun bai zuwa yanda ya kamata. To suna da experience da yawa bisa harkar yaƙi da an ta'adda. Wannan experience ita ma muna santa. Kuma muna nan suna ƙara gwada muna duka yanda za mu yi mu ƙara ƙarfafa duka rundunoninmu bisa harkar yaƙi da an ta'adda. Su wa'inga mutane sun yi deja kuma suna da niyyar su ƙara yi. Kenan akwai abubuwa da za mu yi nan gaba don mu ƙara ƙarfafa zuwa da zawa na jama'a dai a yi shi lahiya ba tare da mutane an zo an tada musu hankali ba.
Muƙaddashin jakadiyar Amurka a Niger ya bayyana gamsuwa da haɗin kan da hukumomin Niger da jami'an tsaron ƙasar ke bayarwa domin cimma nasarar ayyukan da kwamitin SGI ya sa gaba. Misalin shawarwarin da mahalarta taron horar da jami'an tsaro suka zo da su a makon jiya a Doso. Saboda haka Philip Nelson ya ce,
"Je salue les membres de FA3."
Mahalartan wannan taro sun cancanci a yaba musu bisa la'akari da sahihancin wani sabon kundi mai kunshe da dubarun sadarwar hafsoshin soja da suka tsara, ba idan wasu sabbin hikimomin da suka shafi ayyukan tsaro. Matsalar tsaro a 'yan shekarun nan a nan Niger da wasu ƙasashe makwabta wani abu ne da ake yi wa kallon ana magani kai yana ƙaba. Duk wanda irin kudaden da gwamnatoci ke cewa suna kashewa domin murkushe wannan matsala, ba idan tallafin kasashen yammaci. Dalili kenan da jami'in fafutuka na kawancan Turnon Lafarge Salisu Ahmadu ke kiran magabatan koli su sa ido.
Wannan tahiya sai an sake ta don abin da ya sa akwai wanda ya zamanto suke shan wahala, wasu kuma suna lalabi arziki. A wannan abin da shi sekretan nan ba a taba sa ba kuɗi tun da aka tsoro Niger. Kama a wannan yanayin da muke ciki ga tallafi da sauran kasashe suke kawowa, ya kamata a sake yanayin ta yadda yanda abin ake taya. Kuɗi ne ake sawa mandan zina muci hankali ta abin da kuɗi suka shiga, ya kamata kuma a samu rijista an ji nasara.
Sai dai masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron Niger na cewa yaƙi da ta'addanci Allah san barka.
Kai yau Allah na tuba in ka tsaya ka dibi ƙasar mu, ba iya cewa Niger ƙasa ce wanda take cikin yaƙi. Amma in ka diba duka Otur da Nu, ai ka gani wayan da harkokin suke. Sai a ce dai alhamdulillah ƙasar mu babu inda zamu ce dai shi milimeta daya na kasan mu akwai wasu sun rike shi ƙarya ne wani babu shi idan ku wannan ma shi ma ai babban nasara ce wanda muka ci mu
kasar Amurka na daga cikin kasashen da suka girke sojoji a jamhuriyar Niger domin yaki da ta'addanci dalili kenan da gwamnatin kasar a makon jiya ta buƙaci Amurka ta ƙara yawan jiragen saman da za su taimaka a saka ido sosai akan iyakar Niger da Mali yankin da a farkon watan jiya 'yan bindiga suka hallaka sojojin Amurka da na Niger lokacin da suke aikin sintiri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisun ƙasar. Wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da Malam Bashir Muhammad Achindo na tsangayar tattalin arziki na Jami'ar Sokoto inda ya masa fashin baki kamar haka.
Wannan kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya bayar ga majalisun ƙasa kasafin kuɗi ne wanda yake nuna alamun cewa ƙasa tana walwalewa daga cikin halin da shiga na matsin tattalin arziki. Kuma abin da ya ƙara nuna mana shi ne cewa wannan ƙasa da muke gani tana da wasu hanyoyi na samar da ci gaba da kuɗin shiga bayan na kuɗin mai. Don in ka diba yanzu kuɗin mai cikin bajet ɗin gari ake cewa trillion 8.6 za a ga cewa kuɗin mai kawai trillion 2.44 bayan wasu kuma sauran kusan 6.6 da wani abu zai zo daga wasu waɗanda ba hanyoyin mai ba. Kamar yadda ka sawa ka sani tun da shugaban ƙasa ya hau wannan baje shi an na uku kuma in za ka iya tunawa kowane baje yana son ya nuna cewa akwai wasu hanyoyi na samar da kuɗi da arzikin ƙasa bayan da na mai. Wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske ya nuna cewa ƙasa tana canza yanayinta abinda muke ce mai a turance diversifying.
To amma wasu na dubin cewa akwai rashin aiki a ƙasa, akwai rashin wato isasshen abinci da sauran abubuwa ga jama'ar ƙasa. Wannan baya da illa ga tattalin arzikin ƙasa.
Abubuwa na rashin aikin yi da rashin abinci abubuwa ne suke ɗaukar lokaci kamin su bayyana. In muka diba alƙalman da muke da su na sama aiki ga ko da wannan gwamnatin ta hau sai aka samu matsala na karewa arzikin ƙasa na cewa bashin mai ya sauka. Wasu ayyuka da gwamnati ke iya yi ba ta iya yi. Amma yanzu da muke magana akan in mutum zai ga hanyoyin na gwamnatin tarayya sauransu zai ga cewa ayyukan nan sun dawo. Kuma mu daga wannan bayani na tattalin arziki shi ne gwamnati in tana kashe kuɗi a ƙasa to kashe kuɗin gwamnati yana haɓakar da tattalin arzikin ƙasa. Zai sa mutane ta hanyoyi da gwamnati ke yi da gine-gine da gwamnati ke yi ɗan kwangiloli za su samu kwangiloli za su ɗauki ma'aikata mutane za su samu kuɗi za a je kasuwa a sai kayayyaki. Don haka duk gwamnati sun ware kuɗi masu yawa tassa a cikin harkoki na ci gaban ƙasa. To waɗannan za a ga cewa abubuwan sun samu sun watsu cikin ƙasa. 'Yan kasuwa sun samu an sai kayayyakinsu sannan mutane kuma na laiburori da mutane na tsakiya za su samu aikin yi da wannan hanyar. Sai kuma harka ta abinci. Yanzu in ka diba kusan budget ɗin nan da bin kasafin kuɗin ya ware kusan trillion 100 da wani abu ga harkar noma. In ka ga inda aka fito da cewa yanzu abincin da ake shigowa da shi ya rage yanzu mutane da sun koma noma da irin wannan nau'in da ake basuwa to zai ba da cewa lalle yanzu inda muka yi gaba abinci zai samu sauƙi. Kuma al'umma suna gani a ciki tunda aka yi wannan noman na bana al'amura sun ware ne da insha Allah.
Allahu sarki
Adalla a gaida Hassan Umar Tambuwal da bakunsa Malam Bashir Muhammad Achindo. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 10 kenan da minti 19 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Baba Libya dan asalin kasar Ghana idan kuma masu saurare na biye da mu a cikin shirin da gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayani akan harkoki a nan Amurka idan aka kwatanta shi da na gida Afirka. Amma yau za mu dora ne akan yadda ya samu kansa yana aiki da kamfani guda har sama da shekaru 20. Mu ne mai muna karin haske game da wannan yadda wannan al'amari ya kasance haka.
To abin da zan ce da wato a takaice ga magagatin wato shi mutum in kana a rayi in Allah ya yi ka mutum sai kuma Allah ya yi maka Allah godiya kuma balle dai abin da zan ƙara sawa ciki ko da yake dai wani da zai ce wannan wanga magana nake ba zai dace ga filin da muke yi ba, to amma in dai ka koma cikin hankali sai ka ce ce kai ma Allah godiya, Allah ya yi ka musulmi. Me yasa na faɗi wannan? Kaga musulmi shi yana da hankuri dokan ko menene ka ji ayin da Allah ya so kenan a tafi da haka. Wato hankuri na da su tun wancan farkon company na da hankuri duk man har na zo tun ba a sani ba har aka zo aka sani. Hankuri da customers, hankuri da ma'aikatan da nake tare da su, ba fada ba tashin hankali. Don garin nan zaka iya samu wato matsalan da zai sa a daure wani a kulle shi a jail, the same matsala wanda ke da kudi sai gana the same problem sai a fidda shi don yana da kudi. To kai da kasan baka da shin baka dalilin shi ba mai sheka gudun abin ga long garin ko ka tsare kanka da shi, taimakanka gaskiya ka kiyaye abin da bai dace ba. To ni irin zaman da na yi da company sai nake company nan duka kenan, kowa yazo yana nuna da record na na kirki. In an bude file Muhammadu ban da wani record banza ban da wani mugun halayya ban taba samun police case ba, ba abin da ya kai ni court shi dai tuki dai kai tuki dai kai wasir an baka tikiti. To wannan dai akwai shi. To amma in ban da shi wani matsalan da zai sa samu record cikin aiki na, wallahi Malam Ibrahim ban da wannan. Eh hayyo kuma zaman da nake garin nan kenan, kuma yara na abin da nake karantar da su kenan.
To kiyaye kanka bayan kiyaye kai, to ya kaga su mutanen kasan su kansu mu'amala da su musamman
mu'amala mutanen kasan nan dai. To wannan sai dai a ce to sai hakuri kowa da irin nashi. Ka san ai dai dama an ce yanzu haka sai in ce maka inda nake aiki na ce maka best friends na sosai ma da musu company mu da suke park mototi abokanai na kirki da suke min abin arziki shin ce maka mutanen duka mutanen abin nan ne bani Isra'ila ne. Amma da a ga musulunci fa sai ga shi abin gudu ne.
Amma nan sai ka ci haka
a to ai ka san yanda tarihi yake ko da yanda lamarin su yake. To ka gani, to amma nan da zaman gargarin da nake ciki sai ga suna da abin arziki dana da zan kawo shi ga tsannin kosoma na ɗaya muke firance ina da yaro gida ina so zo ka sanna amma ina so in fara mai. Sai ya ce mai Muhammadu in ka yi ready anytime you are ready let me know I will help you. To kaga
san da ka shiga zai taimake ka
wallahi kaman wasa. Da na je kawo information na bashi shi ya file paper ya fara biyan wannan kudi $80 ɗin then ya file paper sin ya bani ya ce ci gaba da aikin ana neman wani abu kuma sai ya sa da ɗana muka kare har ya shigo kasan nan. Sai duke shi ne kai office shi lawyer ne. Ya ji so gaisa ya advice ya ce yasa in yi suku kasan nan ya ce amfanin kasan nan. Ya ce try stay away from troubles. To duk magana da nake faɗin kullun kenan. To ka gani irin ababai haka akwai su akwai su akwai indai ka kiyaye kanka da lon kasan nan kar ka shiga wani hanya da bai dace ba. Opportunity da Allah ya baka ko da kankani ne kana cin kasan ka hankura da shi. Shi wannan Allah nan kuma zai zo maka zai kai ka gaba in Allah ya so. To ka gani to shi yasa ni fahimta da mutanen kasan ga kenan ka kiyaye hanyar su na mugunta.
Duk wanda ya saware ka yanzu nan zai cewa ka yaba ka amince ma zaman America
haka
kware da gaske. Mutum daga gida kana kira ka ce Alhaji Baba Libya ina son in zo Amurka domin nima in samu sauyin rayuwa irin yadda ka samu yadda naji kana ta faɗi a rediyo wasu shawarwari zaka bashi.
Wallahi ba zan ce mai ka zo ba amma in ka samu dalilin shi zuwa shi arziki hannun Allah yake zai wani zai iya shigo bai dace irin haka ba. Wani kuma zai shigo sai ga Allah ya mai dalili cikin lokaci karancin lokaci sai ga Allah ya sa koman shi ya tafi yadda ya kamata. Muddin na samu biyan bukata nan wallahi sai ce mu wani kuma yazo shi ma ya samu biyan bukata duba na shi ma baya daga gida. Abinda zan ce ma kowa kenan kowa samu opportunity shigo wallahi kar ka zauna in dai baka da shi ba dalilin shi gida na samu. Amma akwai shi kana da dalilin samu kana sana'anka a gida to wallahi kai zaman ka gida ka hudu. Amma har ba shi ba dalilin shi sai dai a je a zauna ba base ana fira abuka katta a tashi ba wani future. Don education mutane da yawa an kare university yau gida da dama ba aiki ba ma wai a ce college ba university ba aiki to ka gani irin waɗanda duka ababai akwai su nan mare ba izin bane ka kare vaccine in dai ka kare ka continue amma kana da chances ka samu kana da chance nan da zaka samu shiga ka faida course ka kai karatun ka akwai shi aka san ka gani to amma yau kasashen mu waɗanda duka sai in ka san sai ka ji wai in ka san kaga mutane ana yawan magana sai ka ji an ce maka gida na da dadi amma an kare me za a ce maka sai bayan sai a ce maka eh gida na da dadi amma sai in kana da kudi to American sai kana da kudi kake rayuwa a an dai kana da aiki America ka za ka yi rayuwanka
to ma saurare yau nan ma shirin zai digaya a tarbe mu a cikin shiri na gaba wanda zamu kawo muku shirin mu na karshe yanzu a madin bakon namu Alhaji Baba Libya da Julie Gresham da ta daida ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin iko Allah
to madalla a gaida Ladan Ibrahim ayawa yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana
sakon farko ya fito ne daga Usman Manika mai ruwa road funtuwa yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka da fatan kuna lafiya kuma Allah ya sa wannan kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar gaban ƴan majalisu a jiya muna fatan Allah ya sa ya amfani ƴan ƙasa baki daya da fatan Allah ya ba shugaba ikon aiwatar da shi amin shi ko Ahmadu Abacha mace na jihar Yobe yace murya Amurka Allah ya sa talakawan Najeriya mu gani a ƙasa game da kasafin kuɗin shekara ta 2018 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar ga majalisun dokokin ƙasar saboda an ana ruwa kasa tana shanyewa ana kasafin kuɗi a rubuce amma har shekara ta kare talakawan kasar ba mai ganin ayyukan ci gaba da ake mana wanda zamu mura da fatan wannan karan zamu gani a kasa Allah ya sa haka amin assalamu alaikum VOA zanga-zangan da wasu ƴan Najeriya suka yi a birnin tarayyar Najeriya Abuja kan sai a cire Abba Kyari hakan abin dubawa ne da fatan za a duba daga Sufyan Gumel zangon Daura shi kuma Bala Muhammadu damban jihar Bauchi yace salam VOA fata nagarin Lamiri Allah ya kawo mana ƙarshen hararan ƙunar bakin wake da ake yi a cikin ƙasar mu. Sako na gaba ya fito ne daga Garba Sabi Yola Gashuwa jihar Yobe yace gaisuwa da fata alheri zuwa ga masu gabatar da shirin a bar ya huce. A gaskiya kuna nishadantar da mu mun gode.
To yanzu kuma lokaci da zamu kawo muku labarai ne amma wannan karo a takaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta bincike da rawar da Iran take takawa a rikicin da ake a kasar Yemen tana zargin Iran tana assasa rikicin domin ta kara fara da burinta na mamaya a yankin. Kawar Amurka Saudiya ta zargi Iran din da samar da makamai ga ƴan tawayen Houthi ciki har da makami mai linzami da aka culla kan Saudiyar wacce ta yi nasarar cafkewa da aka auna tashar jirgin samanta da ke birnin Riyadh. Saudiya ce jagorar gamayyar rundunar taron dangi da ke fafata da ƴan Houthin a zaman goyon bayan ta gwamnatin kasar ta Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Beijing yau Laraba ziyararsa ta farko a matsayin shugaban Amurka a China kasar da ya saka wa ido galibi da kallo mara kyau a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan Amurka. Batun cinikayya shine jigo akan ajendar da kuma batun Koriya ta Arewa. Jaman Fadar White House suka ce shugaban na Amurka yana da niyyar matsa China lamba a kawar Koriya ta Arewa kuma babbar abokiyar cinikayyar ta ta hura Koriya ta Arewar wuta ta yi watsi da shirin nuclear ta wanda shine jigo a jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin Koriya ta Kudu sa'o'i kamin ya tashi zuwa China. Jam'iyyar Democrat ta samu tagomashi ko kuma mu ce nasarar zaben gwamnoni da aka yi jiya Talata. Dan jam'iyyar Democrat Ralph Northam ya samu nasara a zaben gwamnan jihar Virginia a zaben.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma can da yamma za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen namu. A madadin Sabu Ali da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu na wannan la'asariya Rob McLean. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku ga kuma shirin yau da gobe tafi.